ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه الى يوم الدين ma sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin mu na fatoyi rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehu malaminmu dr shek muhammad sani umar rijiyar lemo kafin mu tsinduma cikin shirin zamu karanto lambobin wayar da za a iya samu mu domin aiko mana da sakonni kamar yanda aka saba wato 0800 578 9874 0800 578 9874 ko akan adireshin mu na yanar gizo wato fatoyirahama@gmail.com ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com akramakallah bismillah
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بايهنك أنقوى ما سسور رمو أولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كنند سكا قباتا نيني بياني نأكن حديثا أبو ذر الغفاري da Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma wanda suka ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda yake cewa taqillah haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan domin ka ce daya daga cikin hadisan da al-Imam an-Nawawi ya kawo a cikin littafin sa al-Arba'un an-Nawawiyya wanda kuma hadisi ne wanda ya tattari ka'idoji guda uku na mu'amalar bawa da ubangijinsa da mu'amalar sa da kansa da kuma mu'amalar sa da sauran ƴan uwansa to a yau ma za mu yi tsokaci ne zuwa ga wani hadisi wanda shi ma Imam an-Nawawi ya kawo shi a cikin wannan littafi nashi al-Arba'un wanda littafi ne da ya tattara hadisai wanda yake ganin hadisai ne da suka kunshi abubuwa da yawa a karkashin su wanda zaka iya cewa duk harkokin rayuwa ta addinin musulunci tana kai kawo ne akan waɗannan hadisai guda 42 da ya tara a cikin wannan littafin nashi to wannan hadisi shine hadisin farko a cikin wannan littafi kuma shine hadisin farko a cikin Sahih al-Bukhari hadisin Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات للي أيك دكانسو بذاس تبت بسيد نية وإنما لكل امرئ ما نوى كما كون متن ينا سام ساكمكون نية سني ساكمكون أبين دي نيته فمن كانت هجرته الى الله ورسوله وند هجرسا تكسنتي زوا ga Allah da manzansa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to ladan hijrarsa na ga Allah da manzansa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wanda kuma hijrarsa domin wata duniyar da zai samu ne ibra'atin yankihuha ko dan wata mace da zai aura fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to ladan hijrarsa na nan zuwa ga abin da ya hijira domin sa wannan hadisi na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu shine riwaya ɗaya tilo wacce aka samu akan wannan batu na niyya da wannan lafazi babu wata riwaya da ta inganta da wannan lafazi in ba wannan riwaya ta sayyidina Umar ba radiyallahu ta'ala anhu wanda shi kuma Alqama ibn Waqqas shi kadai ne wanda ya ji wannan hadisi daga wajensa shi kuma Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi shi kadai ne wanda ya rawaito wannan riwaya daga wajensa shi kuma Yahya ibn Sa'id al-Ansari shi kadai ne wanda ya ji hadisin daga wajensa sannan daga kan Yahya ibn Sa'id al-Ansari hadisin ya fantsama ya yadu malamai da yawa suka rawaito shi wanda wasu malamai suna cewa sun haura malamai 200 wanda suka ji wannan hadisi daga cikin su akwai Imam Malik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu wanda ya rawaito wannan hadisi daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullahu ta'ala. Shi to wannan hadisi akan hada shi da hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda shi ma yana nan cikin Sahih Bukhari da Muslim. Hadisin ta da take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rat, a wata ruwayar man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rat, wato dukkan wani wanda ya kirkiri wani al'amari daga cikin al'amarin wannan wato daga cikin addini alhalin baya cikin addini fa huwa rat, to wannan abin mayarwa ne, wannan abin ba za a karbe shi ba. Sannan a wata ruwayar yace man amila amalan laysa alaihi amruna, duk wanda yayi wani aiki ba da umarninmu ba fa huwa raddun, to wannan aikin abin mayarwa ne. To malamai sukan ce waɗannan hadisai biyu suna tafiya tare, kusan babu wani sako ko wani bangare na addini da basu shiga cikin sa ba. Sun shiga cikin abin da ya shafi usul, sun shiga cikin abin da ya shafi furu, sun shiga abin da ya shafi aqida, sun shiga cikin abin da ya shafi fa wato ibada, abin nan ibadu ibada da hukunci, sun shiga a cikin abin da yake zahiri, sun shiga cikin abin da yake batini. Hadisin Umar suna cewa mizanun ne lil a'malil batina, wato shi yake auna ayyuka na zuciya. Shi kuma hadisin Aisha da shi yake auna ayyuka na zahiri, mizanun ne lil a'malil zahira, wato shi yake auna ayyuka na zahiri. A cikin wannan hadisin Umar akwai abin da yake nuna ikhlasi ga al-ma'bud, ikhlasi ga Allah ta'ala wajen ibada. A cikin hadisin Aisha kuma akwai al-mutaba'a lir rasul sallallahu alaihi wasallama, wato cikakken koyi da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan abubuwa guda biyu, al-ikhlasu wal mutaba'a, wato tsarkake ibada don Allah shi kadai da kuma koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan ibada, su ne sharuɗa guda biyu waɗanda sai sun samu ake karɓan kowane aiki, aikin nan na zahiri ne ko na batini. Wanda duk yayi ikhlasi a cikin ayyukansa kuma ya zama yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yayi, to wannan aikin sa karɓaɓɓe ne. Wanda kuma ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa guda biyu, kuma ya rasa su duka, to aikinsa ba za a karɓe shi ba, aikinsa ɓatacce ne. Ya shiga cikin abin da Allah ta'ala yake cewa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, mukan wato gabaci abin da suka aikata na aiki, muka sanya shi kura a daidaitawa, wato Allah ta'ala yayi watsi da ayyukan su ranar gobe kiyama saboda aikin su bai samu cika waɗannan sharuɗa guda biyu ba yi shi dan Allah ba, kuma bai dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba. Waɗannan sifofi guda biyu wato al-ikhlas wal mutaba'a suna shiga cikin fadar Allah ta'ala da yake cewa man ahsana dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi, waye yafi kyan addini kamar wanda ya mika fuskarsa ga Allah ta'ala. Wannan shine ikhlasi, wa huwa muhsinun alhalin yana mai ihsani, wannan shine mutaba'a, wato ya mika fuska, ya mika kansa ga Allah ta'ala, wato ya sadaukar da aikinsa ga Allah shi kadai ba tare da yayi dan wani ba, sannan kuma yayi dan Allah kawai, kuma sannan ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. A wani gurin Allah yana cewa bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi wa la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, wanda duk ya mika fuskar shi zuwa ga Allah sannan yana mai kyautatawa. Al-islamu alwajhi lillahi shine ikhlasi, yi dan Allah, sannan al-ihsan shine biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, domin babu abin da zai zama mai kyau ne idan ba ya dace da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba. To kaga waɗannan hadisi guda biyu sun tattari waɗannan abubuwa da ake bukata aikin kowane bawa. Hadisin farko, hadisin Umar, hadisin niyya, kusan babu wani babi na shari'a na ibada da ba zai shiga ciki ba. Wato niyya shine mutum yayi aikin sa dan Allah kawai, yana neman yarda Allah, yana neman lada a gurin Ubangiji. Niyya iri biyu ce, akwai niyyatul amal, akwai niyyatul ma'mul. Niyyatul amali akwai niyyatul ma'mul lahu, akwai niyyar aikin shi karan kansa, akwai kuma niyyar wanda ake yin aikin dan shi. Niyyar aiki ita ce mutum ya bambance aikin da zai yi, ya bambance tsakanin sallar azhar da al'asar ko sallar magriba da isha'i, ko ya bambance tsakanin azumin farilla da na nafila, ko sadaka ta farilla da ta nafila. Wato ya bambance tsakanin ayyuka, ya zamana in zai yi sallar azhar ya san azhar ce zai ba al'asar ba, in zai yi la'asar ya san la'asar ce yake ba magriba ba, in zai yi isha'i ya san isha'i ce yake ba la'asar ba. To wannan bambancewa tsakanin ibada masu jinsi daya shi ma ana kiransa niyya. Kusan ita ce malaman fiqh suke magana akan ta, idan suna cewa mutum yayi niyya suna nufin ya san aikin da zai yi. A wanka, akwai wanka da mutum yake yi na janaba ko mace ta yi wankan haila ko na nifasi, wato wankan biki. Akwai kuma wanka da mutum yake yi na tsafta ko dan ya jika jikinsa ya ji sanyi. To lokacin da mutum zai wanka ya bambance tsakanin wannan da yake yi na ibada da wanda ba na ibada ba, ya san cewa wannan wankan da zai yayi shi ne kawai dan dai ya sanya ya jikinsa ne. To kaga wannan ba wankan janaba ba kenan. Mutumin da yake da janaba a jikinsa sai aka tura shi ruwa sai ya fito, sai kuma ya tuna ai ko yana da janaba, kuma gashi da an tura shi ruwa ya gaba ɗaya jikinsa ya samu ruwa, to kawai ya dauka a matsayin wankan janaban. A'a, tunda a farko lokacin da ake tura cikin ruwan nan bai tunanin janabar ba, saboda haka yanzu ba za ta zama masa niyya ba don yayi wannan ba niyya. To wannan shine niyatul amal, shine wanda malamai suke magana akan sa tafan fiqhu, inda suke magana niyya. Kuma abinda ake nufi da wannan niyya shine ka tantance wani aiki zaka yi, saboda haka suke cewa al ilmu bi shay'i ko qasdu shay'i shine niyyarsa. Idan ka san me zaka yi, yayin da ka shiga masallaci kai kabbara harama ka san sallar azhar ce zaka yi, to shi wannan sanin da kai shine niyya. Don haka ba buƙatar sai an fito an furta da lafazi an ce nawaitu salata kaza kaza kaza, ba buƙatar wannan, saboda ka riga ka san me zaka yi. To wannan shine niyyar. To wannan ita ce niyatul amal. Akwai niyatul al-ma'mulu lahu, wanda zaka yi aikin dan shi, wannan kuma shi ake kira ikhlasi, shi ake cewa ikhlasi, wato kai aikin dan Allah shi kadai, kada kai dan ayabe ka, ko kada kai dan a ce kana yi, ko kada kai dan kana jin tsoron wasu, ko kana kwadayin wani abu a gurin wasu ya sa kai wannan aikin. A'a, kai dan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, ba umarce su ba sai dan su bautawa Allah suna masu tsarkake addini gare shi. Ala lillahi ad-dinul khalis, ta Allah ya ce addini tsarkakakke na Allah ne. Saboda haka ana buƙatar ka tsarkake addinin ka ga Allah, ya zama kai dan shi kadai. To wannan take bambance tsakanin ayyuka guda biyu masu kama da juna. Wannan niyya ta biyu, wato niyatul ma'muli lahu, ita take bambance tsakanin ayyuka biyu masu kama da juna, wanda a kama ga su irin su daya, amma kuma daya an yi shi dan Allah, daya ba a yi shi dan Allah ba. To sai Allah ya karbi dayan kuma ya karbar sa, saboda dayan an yi shi dan shi, dayan an yi shi ba. Mutane ne guda biyu, kowa yana sallah, gashi nan kowa yana ruku'u, kowa yana sujada, kowa yana karatun Qur'ani a cikin sallar sa, kowa ya zauna yayi tahiyya, kowa ya zauna yayi sallama, amma daya dan Allah ya, daya kuma kawai dan mutanen da suke gurin su ganshi yana sallah yayi. To kaga Allah sai ya karbi ta wancan, bai karbi ta wannan ba, ta wannan da yayi dan mutane ma su zama masa laifi, ta zama masa babban kaya na zinubi ranar gobe kiyama. Saboda kaga niyatul ma'muli lahu ita ce take ɗaukaka darajar bawa a gurin Allah. Idan yayi dan shi sai ya samu ɗaukaka, idan kuma yayi dan wani to sai Allah ya bar shi da wannan da ya aikin saboda shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwayar hadisi daga Allah ta'ala, yana cewa ana aghna shuraka an ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, ni nafi kowane abokin tarayya wadatuwa ga barin shirka. To wanda ya aiki ya hada ni da wani, to sai in bar shi da wannan shirkar tashi, in bar shi da wanda ya aikin dan shi ya je can ya biya shi. Saboda haka wannan ita take bambance tsakanin bawa, tsakanin aiki da aiki masu kama daya. Allah ya sa mu dace.
Da fatan Allah ya ba mu ikon aiki da nasihohin da muka ji. Malam, tambaya ta farko ta fito daga Yusha'u Isa, yace menene ingancin yace menene ingancin hadisin da ke cewa ba'atun nisa'i nadamatun.
Wannan hadisin ƙarya ne, ba hadisin gaskiya bane. Ba'atun nisa'i nadama, wato yiwa mata biyayya nadama ce. Wannan hadisin ba na gaskiya bane, yana a cikin musnad na abin nan, afwan, a cikin al-kamil fi du'afa na Ibn Adi, akwai shi a cikin littafin du'afa na al-Uqayli. Hadisin akwai wani da ake kira Anbasa Ibn Abdul Rahman a cikin sanadinsa, wanda kuma ya shahara da yi wa mutane ƙarya, ko da yi wa manzo Allah ƙarya. Saboda haka wannan hadisi ne maudu'i, yana zuwa da wannan lafazi, ta'atun nisa'i nadama ko ta'atul mar'ati nadama, cewa wanda duk yayi wa mace biyayya ko yayi mata da'a zai yi nadama. Kuma wanda ya sabawa ma hadisin da ya tabbata na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya fita Hudaybiya, zai tafi Umara da sahabbansa lokacin da kafirai suka tsare su cewa ba za su shiga garin Makka a wannan shekarar su yi Umara ba, aka yi sulhu akan sai dai su dawo wata shekarar a ba su dama su shiga. To a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci dukkan sahabbansa da suka koro abin hadayar su yanka, sannan su yi aski, wato su yi tahalluli, su fita daga cikin ihramin da suka dauko na Umara. To a lokacin sahabbai abin da ya musu nauyi cewa yaya za a yi, sun fito za su yi Umara kuma Allah ne musu alƙawarin za su shiga, kuma yanzu kawai wasu su zo su ce ba za a shiga ba, saboda haka suna dai jiran ko za a, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce an masa wahayi kawai a kutsa, in ma da ƙarfi ne za su iya shiga. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma a lokacin hankalinsa ya tashi, gashi yayi umarni sahabbai ba su zartar da umarninsa da wuri ba, yana tsoron ka Allah ya musu fushi, ya shiga hankalinsa a tashirin shi a bace a wajen matarsa Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha, da ta ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cikin ɓacin rai, sai take tambaye sa, sai ce gashi halin da yake ciki, sahabbansa sun kibin umarninsa, yana gudun Allah ta'ala ya fushi da su. Sai ta ce da shi ai tana ga yadda zai yaje shi ya yanka hadayarsa, kuma ya kira mai aski ya fara masa aski, idan yayi haka babu shakka sahabbai za su kwatanta su ma abin da yayi. To da ya fita ya yanka abin yankansa, ya sa wanza mai ya fara masa aski, shikenan daga lokacin sahabbai kowa sai ya ruga je yanka abin da ya zo da shi na hadaya, kuma suka karma yi wa junansa aski, wanda yake nuna cewa ana shawara da mace, inda mace mai hankali, mai nutsuwa, mai ilimi, ba abin da zai hana a yi shawara da ita, kuma a yi aiki da abin da ta bayar, matukar dai abin da an kula cewa shawara ce mai kyau. Gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam, duk da annabi ne da ake wahayi, Allah yana masa wahayi, amma kuma gashi ya yi shawara da matarsa, ta ba shi shawara kuma ya zartar, kuma shawarar ta yi amfani. Dan daga lokacin sahabbai duk sai suka ga ashe to ba za a samu canji ba a wannan umarnin da suke zaton ko za a samu canji. To gashi annabi ma ya gama yanka nashi, har ma ya fara aski kansa, kaga magana canji ma bata taso ba, kuma an gama magana. To duk sai suka ruga, ba wanda yayi magana, sai suka shiga zartarwa. To kaga ashe in an kace da'atun nisa'i nadama, to anan Annabi sallallahu alaihi wasallam nadama yayi, ko ku a shi ya faɗa abin da yake aiki da shi ne. Alayya halin dai hadisi ne na ƙarya wanda ba su inganta ba, bai kamata har ana ambaton su ba.
Na'am, sai tambaya ta gaba wadda take cewa malam menene hukuncin yanke farce ko gashi idan mutum yana da janaba ko alwala?
Ba komai, ba wani abu. A cewa in mutum yana da janaba ba zai yanke farcen sa ba ko gashin sa, sai yayi wanka sannan zai yanki, saboda Allah ta'ala zai tashe shi da wannan farcen. To in bai wanke shi ba a janaba, in ya tashe shi zai tashe shi da wani farci mai janaba. Wannan duk shi a ci faɗi ne, duk wannan kundinka ne ba, dan Allah ya ce kama khalaqnahum awwal abada'nahum awwal khalqin nu'idu, cewa yadda Allah ya fare su haka zai mayar da su, ba shi yake nuna cewa shikenan dan an dawo musu da faratan su ba, an yi su da farci da komai, shikenan kuma za su tashi cikin janaba. Wannan ba wani malami da ya taba hujja irin wannan.
Na'am,
haka nan mai alwala dan ya alwala ya cire farcin sa ba wani abu
sai tambayar Bashir Uba yace ai mun karin bayani akan hadisin da ke cewa min husni islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi
to wannan hadisi Tirmizi Imam Tirmizi ya rawaito shi a cikin Al-Jami' nashi daga Al-Auza'i shi kuma daga Qurra ibn Abdurrahman shi kuma daga Zuhri Zuhri shi kuma daga Sayyid Abu Salama ibn Abdurrahman daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi yana daga cikin kyan musulunci mutum ya bar abinda wato bai abinda ba ruwansa ko abinda bai da muhimmanci a gurin sa wannan hadisi malamai sun yi magana akan tabbatar sa ta fuskar isnadi cewa shin ya tabbata ta fuskar isnadi Tirmidhi ya kawo shi yace hadisi ne garib amma wasu da dama daga cikin malamai manya masana hadisi suna ganin hadisin mursal ne ba hadisi ne marfu abin nan musnad ba hadisi ne mausul ba wato Zuhri ya ji shi ne daga Ali ibn al-Husayn an annabi sallallahu alaihi wasallam mursalan Ali ibn al-Husayn shine Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shine wanda aka fi sani da Zainul Abidin jikan Sayyidina Ali wanda shi ba sahabi bane shi ba sahabi bane tabi'i ne haka bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamani da shi ba bai ji wani abu daga wajensa ba don haka anan akwai gibi a cikin isnadin don saboda isnadi kuma na hadisi ya samu gibi to ana barin wannan isnadi don ya rasa sharadi daya daga cikin sharuddan da ake bukata hadisi ya samu kafin zama ingantacce saboda haka suka ce hadisi ne mursal kuma wannan ita ce riwayar da take daidai riwayar sa daga Zuhri daga Ali ibn al-Husayn an annabi sallallahu alaihi wasallam ko riwayar Tirmidhi sun ce kuskure ce riwayar Malik ibn Anas a cikin Muwatta da kuma riwayar Yunus ibn Yazid al-Aili da riwayar Ma'mar ibn Rashid da Sa'd ibn Ibrahim wadannan duk sun ruwaito shi daga Zuhri shi kuma daga Ali ibn al-Husayn an annabi sallallahu alaihi wasallam wato mursal saboda riwayar su tafi karfi akan riwayar al-Auza'i an Qurra ibn Abdurrahman an az-Zuhri cewa wannan riwayar tana da rauni riwayar ce wacce akwai kuskure a ciki isnadin ba haka yake ba isnadin Malik a Muwatta da shi da waɗanda suka goya masa ba shine daidai shi kuma isnadin sa mursal ne mursal kuma yana daya daga cikin hadisan da suka rasa sharadin ittisalus sanad wato salsalar hadisin ba ta sadu da juna ba domin tabi'i ya ce annabi ya faɗa to akwai gibi a cikin isnadin saboda haka wannan shine abinda Yahya ibn Ma'in da Ahmad ibn Hanbal da Imam al-Bukhari da Daraqutni suka goyi baya to hadisin mursal ne wannan kuma ita ce magana mafi linjayi saboda haka hadisin ta fuskar isnadi bai tabbata ba hadisi ne mursal hadisin Ali ibn al-Husayn ne Zain al-Abidin an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ne mursal amma ta fuskar ma'ana wanda yake cewa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni na daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abinda bai shalle shi ba abinda baya cikin muhimman abubuwa a gurin sa malamai suka ce abinda yake nufi hadisi yana nuna cewa a musulunci akwai abinda yake muhimmai a gurin mutum da ya kamata ya damu da su akwai abinda ba su da muhimmancin da ya kamata ya damu da su to yana da kyan musulunci mutum ya damu da abinda shine abinda yake ya shalle shi wato suka ce kamar alwajibat duk ayyukan da suke wajibi akan sa waɗannan suna cikin abinda yake yana kansa suna cikin maya'nihi saboda haka sallah sa azumin sa zakkar sa al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yaga ana yi ba daidai ba yayi magana yaga an bar abin da ya kamata ayi yayi magana akan ayi abu kaza wato yayi nasiha yaga cewa an abin da ya kula da gidansa ya kula da in shugaba ne ya kula da talakawansa ya tsaya da haƙƙin Allah wannan duk yana cikin maya'nihi abinda ma la ya'nihi suka ce kamar abubuwan da Allah ya haramta masa duk abin da Allah ya haramta masa la ya'nihi bai da muhimmanci a gunsa bai kamata yayi shi ba abinda duk Allah ya ce ya haramta masa to kai yayi, ko ma abinda yake makaruhi ne shi ma ya kamata ya guje masa, ko abinda yake shubha ne bai da masaniya akan hukuncin sa ya halatta ko bai halatta ba, shi ma yana cikin malaya ne, kamata ya guje masa. Duka waɗannan suna cikin malaya, wasu suka ce hatta fudulul mubahat, abinda yake mubah ne halal ne ya yi shi, amma yawaita yin sa zai ja shi zuwa ga sakaci da abinda yake na wajibi a kansa, ko sakaci na ibada, to wannan dishi ya kamata ya kaurace musu. Saboda haka shi da musulunci, shi da hadisin yace min husnul islam wal itruku ma la ya'nihi, ba yana nufin shikenan abu in bai zama wajibi a kanka ba shikenan kakka yi, a'a, ko kuma abu in ba kai ya shafa ba kakka sa baki, a'a, abinda ake nufi abinda duk ba shi da amfani idan kai, ko zai cutar da kai idan kai, to ka bar shi, shine musulunci, bal shine abinda yafi zama kyakkyawa a musulunci. Wannan shine ma'anar da malamai suka faɗa ta hadisin, ka ba kamar da wasu suke dauka ba, shine in kaga ana yin abu ba daidai ba kai baris kai shiru kace ai an ce min husnul islam mai tarko ma la yani, wannan fahimtar ba ita ce fahimta mai kyau ba, in kai haka ka saba wa nasussuka da yawa daga alqur'ani wanda suke yin umarni da ayi umarni da kyakkyawan abu a hana mummuna.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam ina neman ƙarin bayani akan hadisin da ya hana sallah a gaban liman, kuma shin har da wanda ke wajen masallaci?
To wani hadisi lafazi da yazo ce kakku yi sallah a gaban liman, ban san shi ba, sai la tusallu amam al-imam ko wani abu irin wannan, ban san shi da wani lafazi, wani lafazi, amma dai abinda aka sani a aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama shine liman ne a gaba su suna baya, wannan shine al-aslu a aikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, waɗanda suke mamu suna bin liman ne, kamar da yace liyali ni minkum ulul ahlami wan nuha, wanda suke ba su hankali zama a bayana, wannan shine abinda aka sani a sallah, liman yana gaba mamu suna baya, haka aikin musulmi ya gudana a ko ina. Ila ya kama malamai suna magana akan wanda ya wuce yayi sallah a gaban liman, sallar sa ya hukuncinta, wasu suna ganin cewa sallar sa ta ɓaci, domin anan ya sabawa abinda aka sani na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da al'ummar musulmi duka, shi ya saba musu ta hanyar wucewa gaban liman tare da cewa liman shine a gaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ma akwai wani wanda zai yi sallah da shi ba wasu a bayansa, to yana sanya shi a hannunsa na dama ne, wato yana zama a daman liman ne, kamar mutumin da zai sallah shi daga shi sai abokin sallarsa ba wasu a bayansu, to zai sa shi a hannunsa na dama, ko kuma namiji ne da mace mamun, to macen tana bayansu su kuma suna jere da juna, wannan shine abinda aka sani na aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka wasu malamai suna tsananta wajen cewa sallar mata bace, wasu kuma suna ganin a sallar su tayi amma ya aikata makaruhi, ya aikata abin da ya sabawa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam, amma ba za a lalata masa sallah ba. To amma abin da yake dai mafi inganci shine ba a sallah a gaban liman in akwai fili a bayansa, wato in har akwai filayen da za a tsaya ai sallah a bayansa, to bai halatta a shige gaban sa ba, amma idan ya kasance babu inda za a tsaya, babu fili a bayansa, babu adamansa, ba a hagunsa, sai a gabansa, ta nan ne kawai za a samu fili, to a halin larura wannan ya sallar ta yi babu komai, saboda shi halin larura ya sha bamban da halin da mutum yake da zabi a cikinsa. Saboda haka anan ba zabi kuma za a haramta musu sallar jami'i ba, ko ranar juma'a misali, duka inda ake sallah a baya cika babu wani guri sai gaban liman, nan ne ake da guri, to sai suka shiga gaban liman, to anan ba a cewa sallar su ta ɓaci, amma al'aslu ka'ida shine su zama a bayan liman, in za su sallah a kasance a bayan saki. Na'am.
Sai tambayar Ummu Walida Goran Dutse tace malam shin ya halatta mutun ya sa a haƙa masa kabari kafin ya rasu, domin naga wasu suna yin hakan.
Wannan baya daga cikin aikin magabata na farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa an haƙa kabarinsa ba, bal ma da ya rasu sahabbai sun ta sabani amma ina ne za a yi masa kabari, za a kai shi inda ake binne kowa ne, ko za a binne shi a inda ya rasu, an samu wannan sabanin daga baya, kuma aka samu cewa dukkan annabi ana masa kabari inda Allah ya karbi ransa, don haka aka yi masa kabarin sa anan ɗakin Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kaga da ana caka kabari tun kafin a bar abin nan, da shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haka kabarin sa. Kaga ya yanke dukkan wani kokonto ko wata takaddama da za a iya samu a bayan sa. Saboda haka baya daga cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma baya daga cikin aikin sahabbai, su gina wa kansu kabari kafin mutuwar su. Don haka mutum ma bai san ma ina zai mutu ba bare har ya gina wa kansa kabari, bai san wace irin mutuwa zai yi ba. Allah ta'ala yana cewa wala tadri nafsun ma za taksubu gadan bi ayi ardin tamut. Babu wata rai da ta san me za ta yi gobe, kuma babu wata rai da ta san a ina ma za ta mutu. Saboda haka mutum ma bai san bi ayi ardin ya mutu, a wace ƙasa ma zai mutu, bare har ya ce bara in gina wa kaina kabari don ina jin anan zan mutu. Mutum bai ma san wannan ba. Saboda haka zai iya mutuwa a nan, zai iya mutuwa kuma a wata ƙasa can daban, wadda ma ba wataƙila ma ɗauko shi daga can ma a kashi nan aiki ne ba ƙanƙani ba, wataƙila kuma ya mutu ma inda abin da shi a can ma zai fi masa alheri. Zuka wanda ya je Saudiya aikin haji ya mutu a Makka ko a Madina, ya zo nan kuma ya gina kabarinsa a nan, kaga ai in so samu ne ba zai so a ce a kwaso shi a yayi moshi a dadi shi nan ba, duk da cewa dai al'ardu la tuqaddisu ahadan, amma dai ba zai so a ce sai an dawo da shi nan ba, sai abin da shi inda aka binne bayan Allah, abin da shi a Makka ko abin da shi a Madina, zai fi son haka shi kansa ma a ce kabarin sa yana Makka ko Madina. To kaga ashe bai da wani amfani mutum zai gina kabari tare da bai san ma a ina zai mutu ba. Saboda haka wannan ba daidai bane ba cikin aikin magabata.
Na'am. To masu sauraro, ana sauraron shirin Fatoyi Rahama ne daga nan gidan rediyon Rahama a kan mita 97.3 a zangon FM, tare da shehu malaminmu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Kada a manta, za a iya aiko da sakonnin tambayoyi ta lambar waya kamar haka, wato 0805-7928-74, 0805-7928-74, ko kuma a shafinmu na zumunta wato Facebook. A tambaya ta gaba tana cewa, malam ayi min al'ada ta zo min da azumi, na yi kwana uku sai na yi wanka, bayan kwana biyu sai ta dawo, shin zan rama guda biyun ne?
Wanda duk kirga kin yi wanka da to ta dauke, kin yi wanka kin yi azumi sai ta dawo, ba za ki rama biyun ba. Matukar dai ta riga ta dauke kuma ta dawo, domin irin wannan yana faruwa musamman ma a yanzu da allurar tsagaita haihuwa ko tazarar haihuwa da kwayoyin tazarar haihuwa din suka yi yawa, mata sukan samu irin wannan, jinin su ya rika daddatsewa ya daina zuba lokaci guda ya kare, zamana ya fara sannan kuma ya dan dauke kwana biyu uku sai ya sake dawowa. To abinda ta riga ta yi na azumi a wannan kwana biyu, ba za a ce su tara ta gyara shi ta sake shi ba, bal ma duk sanda ya dauke din ta tabbata duk alamun daukewar sa gansu, to bai halatta kuma ta zauna ba ta yi azumin ba, sai ta ci gaba da ibadarta, sai in ya dawo ne sai ta dakata. Wannan shine abin da za ta yi. Saboda haka abin da ta riga ta azumta, matukar dai ba da jinin ta azumce su ba, azumin yayi.
Na'am. Sai tambaya da take cewa, ai mun karin bayani akan ganin sufura ko khudura kafin da kuma bayan zuwan al'ada.
To ana akwai hadisi Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha da take cewa, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da at-tuhri shay'an. Mun kasance ba na lissafa kudura. Kudura shine wannan ruwa mai kamar ruwan wanki haka, kamar dattin wanki, da sufura ko wanda yake zuwa fitsifitsi, bayan mun yi tsarki ba ma lissafa shi, ba ma daukan shi a matsayin wani abu, wato ba ma daukan shi a matsayin haila. Wani hadisi mafhumin sa da tace ba'da at-tuhri ya nuna kenan, idan ta ga zinin kafin ta ga wannan kudura din daidai lokacin al'adarta, wato lokacin za ta fara al'ada yayi sai ta ga wannan kudura din ko wannan sufura din, kaga kenan za ta lissafa cikin al'adarta ne, ko kuma tana tsakiyar al'ada, wato al'adarta ba ta dauke ba, tana cikin kwanakin al'adarta sai ta ga wannan sufura din ko kudura din, to za ta dauke shi a matsayin hailarta ne. wannan shine maganar jumhur wato yawancin malamai ne ita shine ra'ayin su amma idan al'adar ta kwanakin al'adar ta sun wuce ta ga sannan daga baya sai ta ga wannan kudura din watakila bayan ma ta yi wanka ta fara ibada sai ta ga wannan kudura din da sufura din to shine abinda al'umma diya take cewa la na'uddul kudrata was sufrata ba'da at-tuhri shay'an saboda ba'da at-tuhri din yana da mafhumi wato idan ya kasance farkon lokacin hailarta ne za ta dauke shi a matsayin hailan ne ko kuma a tsakiyar kwanakin hailarta ne za ta dauke shi a matsayin haila amma idan an riga an gama hailar kwanakin hailar sun wuce ta yi tsarki to dan ta dawo kuma ta ga wannan kudura din da sufura din to wani ba ta dauke shi a matsayin haila ba sai dai idan ta ganshi a jini wato jini ya biyo baya da ya fito sai kuma jini ya biyo baya to a wannan lokacin za ta fahimci al'adar ci ta dawo
na'am sai tambayar da take cewa mallam nayi sallar isha'i da kuma asuba karatu a boye sakamakon larura ta tari shin hakan babu laifi kuwa
ba komai dan mutun ya bayyana karatu idan ya boye karatu inda ya kamata ya bayyana so saboda mantuwa ko wata larura ko ya bayyana karatu inda ya kamata ya boye saboda mantuwa ko wata larura wannan ba wani abu ba za a ce sai ya kabili ko ba adi ba
na'am sai tambayar Bala TM yace menene matsayin sallar da aka manta tahiya har aka yi sallama a cikin ta
tahiya a cikin sallah tana daga cikin abin da in aka manta su akan yi sujjada ba'adi wato saboda an manta wani bangare na wajiban sallah akan yi mata sujjada ba'adi kamar mutumin da zai sallah raka'a mai sallah mai raka'a hudu sai manta sai ya miƙe maimakon ya zauna a inda ya kamata ya zauna sai ya miƙe da ya miƙe ya Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya riga ya miƙe to a bar shi kai ce zai dawo bai bambanci tsakanin ya yunkura haka sai ya tuna to idan ya zauna bai gama miƙewa ba amma in har ya gama miƙewa kam tsaye sai ya tuna ai zaman tahiyya zai yi to sai ya ci gaba da karatu ya ci gaba da sallah in ya gama sai ya sujjada ba'di sai sujjada qabli afwan sai sujjada qabli idan kuma ya manta da magana sujjada qabli din sai ya sallama kamar yadda shi wannan yake fada ya manta bai zama tahiyya ba kuma ya yi sallama to sai da ya sujjada ba'di
na'am sai tambayar da take cewa mallam tunda an ce mafificin ayyuka shine yin sallah a farkon lokacin ta shin zan iya yin tawani kadai ba a jami'i ba idan ina wurin da ba a yin sallar sai a ƙarshen lokaci
kamata yayi kai sallah a cikin jami'i din sai dai idan ka kula cewa ana barin lokacin ta fita idan lokacin ta yana fita misali a ce ba sa yin sallar sai lokacin sallar ma ya fita to irin wannan yanayi sai kai sallar ka a lokacin ta in an zo za a yi sallah cikin jami'i kuma sai ka zo a yi da kai ta zama nafila wanda shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa sahabbansa cewa za ku zo lokaci da za a rika jinkirta sallah to shugabanni za su rika jinkirta sallah ya akhiruna salata an waqtiha suna jinkirta sallah an waqtiha wato gabarin lokacin ta wato suna bari har lokacin ta ya wuce sannan su zo za su yi to ku yi sallar ku sannan in sun zo za su yi sai ku sallace ta tare da su wannan da za ku salla tare da su ta zama ku nafila wannan shine abinda amma in har a cikin lokacin ta ne sai dai illa iyaka suna jinkirtawa wato daidai lokacin da zai yi kama ba za su yi ba za su ce sai wani lokaci da su suka samu dama za su zo su yi ko wani shugaba ne wanda sai ya fito ake yin ta da sallar amma in dai bai fito ba za a tayar ba shi kuma zai fito ba akan kari za ka ana samun jinkiri to ba daidai bane a irin wannan yanayi kai sallar jami'i din to sallar jami'i ka ki sallar jami'i din to da sallar jami'i din nan ita tafi karfi sama da kai a farkon lokaci a farkon lokaci mustahabi ne amma sallar jami'i din a gurin wasu malamai da yawa suna ganin wajibi ne wanda ba basu ganin wajibi ne suna ga sunna ce muakkada sunna ce mai karfi saboda ka sai ka hakura kai sallar jami'i din koda ko an jinkirta ta zuwa tsakiyar lokaci ko karshe
na'am sai tambayar Umar tace mallam shin menene ingancin maganar ba a yin sallah da alwarar da aka yi a wankan nafila
kamar ya wankan nafila menene wankan nafila
na jin da wankan janaba yake
ma wankan janaba ai ba na nafila bane
na jin wankan juma'a haka yake
magana to wankan juma'a shi da mai ba a ce akwai wata alwala ba in kuma har zaka yi alwala har zaka yi alwala yadda alwala take da niyyar alwala ba abin da zai hana kai sallah da ita indai har zaka yi ta da niyyar alwala kuma ka cika dukkan ka'idojin da ake bukata na alwala zaka yi sallah da ita tunda yanzu da alwala kai sallah amma kana nufin wankan janaba ba na nafila bane wanka ne na wajibi saboda haka shi karan kansa yana dauke babban hadisi ne kawai da muka yi magana idan aka yi shi to koda ba ai wannan alwalar ta ciki wannan alwalar sifa ce ta kamala in an same shi an samu kamalar wankan in ba a same shi ba wankan dai yana nan yayi an yi wanka wanda yake ya isar za a iya yin sallah da wannan amma in kana nufin lokacin da ka zo zaka yi wankan juma'a misali wankan juma'a shi ma akwai sabani tsakanin malamai wasu suna ganin wajibi ne to amma dai shi ba a kawo sifar cewa ana yin alwala a cikin sa ba ta musamman amma inda zaka yi wankan ka gama sai ka zo kai alwala to shikenan in ka zo kai alwala daga ƙarshe sannan kuma ka je kai sallah da wannan alwala ba abin da zai sa a ce mutai ba sai dai idan kai abin da ake warware alwala daga cikin abubuwan da aka ambata cewa suna walwala alwala to shi ma za su walwale wannan alwalar
na'am tambayar SA Darki yace ina neman ƙarin bayani akan raba kasar kabari da ake yi a yayin binne mamaci
to mun ta faɗa akan wani cewa al'ada ce amma ba wai addini ne ya tsara cewa akwai wata ƙasa da za a fara zubawa mamaci a koce za a fara zubawa wajen binne kabarin sa wannan al'ada ce ta tamu da muka taso ta kida tana da dai asali can tun kafin ma zuwan musulunci karsar Bahaushe din na san watakila masu nazarin al'adar Bahaushe za su binciko kuma sun binciko dalilin wannan amma a littafan musulunci da ke karantawa duk littafan fiqh na dukkan mazahib din nan baka ga inda ake bayanin cewa a shar'ance ba a san a fara mai yadda abin nan kasar da suke cewa ta ya ba sai an zuwa da uwa wannan kuskure ne illa yaka kundin ka zaka jo suna cewa ai wai saboda ita wannan kasar da za a aka tono ta kasa din ta ita yar wato ta can kasan ta kasan kabarin bata san shi ba wannan kuma ta saman ya ta san shi yana yawo akan ta saboda haka ita za a fara zuba masa saboda ta san shi wacce kuma sai a bar ta daga baya a zuba ta dan ka je a hada shi da kasar da bata san shi ba ko za ta yi masa ko ba za ta yi masa ba to kaga duk wani tatsuni a ce ta jahilai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal qabri dhamma law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az akwai runguma da kabari yake wa kowa da akwai wanda zai kubuta daga wannan rungumar to da sa'd ibn mu'az ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-bara ibn azib wanda yayiwa sahabbai doguwar huduba lokacin da aka je binne wata gawa ta wani mutum daga cikin mutanen Madina da ya rasu annabi doguwar huduba ya faɗi yadda ake zare ran mu'mini ya faɗi yadda ake zare ran kafiri to yadda ake zare ran mu'minin da ya faɗi yadda mala'iku za su zo su karbi ran nashi a ci zo da likkafani da gidan aljanna a zo da turare da gidan aljanna a cire ran cikin sauki ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ukhruji ila rabbin ukhruji ila magfiratin wa ridwan a cire masa rai fatakhruju nafsu tasilu kama tasilu alqatra min fami siqa ta fito tana gudana kamar da ruwa yake fita daga bakin tulu haka ran zai fita cikin sauki su karbe ta su sa ta cikin wannan likkafani a yi sama da ita tana kanshi mala'iku su yi maraba lalelale da ita har aje da ita sama'i sabiya ubangiji ya ce a rubuta ran ba wannan nawa cikin illiyin sannan a ce a dawo da shi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a dawo da shi kasa daman daga nan aka halice shi kuma nan za a rufe shi nan za a tashe shi da karshe to in aka zo Allah ta'ala zai umarci kasa ta yalwatu ta bude kabarin sa ya bude ya masa ya fadi sannan annabi ya fadi yadda ake karban ran kafiri ko munafiki shi kuma da mala'ikun yadda za su zo da fuskokin su bakake cikin wani yanayi mai ban tsoro su cire masa ransa su fisge ta da karfi suka cire ta su sa ta cikin tana wari tana doyi aje sama tsaki ma bude mata rai saman karshe a ce a koma aje a kai ta a rubuta ta cikin siji to a wannan lokaci kabarin nashi zai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kabarin nasa zai matse shi har karkarin kasusuwan karkarin su rika sassaba su shiga junan su to kaga wannan duk ba shi da alaka da kasar da aka kwashe ko aka tura masa ko an tura masa kasa wacce take ya saba da ita duk dai haka abin zai faru kuma watakila ma a hankalce inda za a yi da hankali watakila ma a ce to ai kasar da ya saba ma yana yin laifi a kanta bai kamata a zama ita za a hada shi da ita ba domin ta san halin da yake ciki kamar yadda Allah ta'ala yake cewa yamma idan tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha kaga za ta bada labarin abin da ya akanta da sai a ce a fara tura wacce din bai san ta ba bata san shi ba watakila ba za ta yi shaida a kansa ba inda a ce a wun ma haka yake a hankalci bare ma wannan kawai ta tsuniya ce kundinka ala ayi halin suna cewa abin da yasa ake barin ta kasa din tana fidanku saurata aka batta kabarin zai fi kakkamewa ya ririki ba tare da yana bajewa da ba tare da baje yana bajewa da wuri ba sabanin ta sama ta saki ba ta da danko wannan wasu abin da suke cewa kenan to watakila wannan shine farkon abin da yasa ake rabawar daga baya ko mutane sai aka shiga tatsuniyoyi kuma daban-daban shedan kuma ya ta wahayinsa iri-iri cikin kunnuwan jahilai har ta kai ma ana daukan wata aqida don haka gudun wannan aqida ta ci gaba kamata ya kawai in an zo bin da kabari kawai a tura kowace kasan ma da ta farkon da ta duk kowace ma a tura magana cewa a wawware din tunda yanzu warewar ta jawo har wasu na da wasu aqidoji na musamman akan wannan to ya kamata a kashe wannan shine abin da ya kamata
na'am sai tambayar da take cewa malam wanda ake bi zakka bai yi ba kuma da shekara ta kewayo sai kudin ba su kai ba ya zai yi kenan
to ne wancan dai zakkar dai tana nan ana bin shi a lokacin da zakkar ta hau kudin ya isa zakka ya shekara kuma zakkar ta hau kudin to kuma ya san nawa ne kudin a lokacin to haka ya san nawa ya kama zakkar sa sai bai fitar ba to wannan zakka tana nan cikin kudin ana bin sa koda kudin yanzu ya rage daga nisabin zakka wato kudin sa ya sauka kai koda ya tsaya ce ya dafa tuk bai da komai to kai ya manta fa akwai wasu kudade na intalakawa da suke wuyansa da bai bayar ba saboda ka duk san da ya samu bashi ne ya biya don haka wannan ba zai saraye da kansa ba yana nan a kansa
na'am sai tambayar da take cewa malam naji wasu suna cewa sallar gawa addu'a ce ba sai an yi alwala ba shin menene gaskiyar lamari
to bangaren magana farko haka ne sallar gawa addu'a ce ita kanta sala tana nufin addu'a kuma sallar gawa kokula ba ruku'u ba sujjada addu'a ce kawai ake yi wa mace bayan mutum an karanta fatiha da sura to sai a shiga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi masa addu'a saboda addu'a ce in wansa suke masa wannan haka ne amma cewa ba alwala wannan kuma ya sabawa abinda koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda musulunci yazo da shi abinda kuma al'umma musulmi suke kansa abinda aka sani shine sallar gawa ana yin ana mata abin nan ana mata alwala ita ma sallah ce koda kuwa abinda ake nufi da ita addu'a za a yi mata alwala wannan shine koyarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda ya samu alwala ba ko ba ruwan alwala ya taimama wannan shine abin da aka sani
na'am sai tambayar Fati tace naje aikin hajji da juna biyu kafin na tafi wani abu yana fita daga gabana ruwan kasa sai likita ya bani wani magani ina wankewa amma duk da haka wani lokaci idan ina dawafi zan ji fitowar sa shin menene hukuncin dawafi na
dawafi yana nan yayi daman kamar yadda kika faɗa ba haila bane har ma kin je likita ya baki magani akai saboda kasancewar yana fita lokacin da ke dawafi wanda ba zai lalata miki dawafi ba akwai magana mai tsawo ta malamai game da sharɗanta alwala cikin dawafi ma to koda ma akwai sharadin alwala shi wanda ya zama miki larura ne cikin abin da yake larura kuma wannan ba za ki iya kauce masa wurin baya da zaki to a ce da ke duk sanda kika zo dawafi in ya fito sai kin katse kin tafi kin yi alwala kin da cikin turmutsi kin kara dannowa kin kara shigowa in ya fito sanan kisa wannan akwai haraci a ciki baya daga cikin koyarwa ta musulunci musulunci yazo dan ya kawar da dukkan abin da yake damuwa ne da kunci da kunci wa ja'ala alaikum fi ddin min haraj yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra to koda ma a ce alwala sharadi ce to akala alhaqiqa wannan ba zai zama wajibi a kake sai kin yi ta ba bare kuma wannan da mun magana ce akwai dogon bahasi na malamai dangane da sharadin ta alwala ga wanda yake mai dawafi
na'am wannan kuma yake cewa malam wai wani hadisi ya ce duk wanda yayi sallar asuba ya zauna a masallaci yana zikiri har fitowar rana yana da ladan haji da umara to menene ingancin hadisin kuma idan ya inganta su kuma mata yaya za su samu wannan falalar
a bangaren farko na tambayar sa menene ingancin hadisin hadisi ne ingantacce Imam Tabarani ya rawaito shi daga hadisin Abu Umama Al-Bahili radiyallahu ta'ala anhu isnadin sa Hassan sannan Tirmizi shi ma ya rawaito shi daga hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wanda an hada shi da riwayar Imama zai iya zama hadisi ne hasan li ghairi saboda hadisi ne tabbatacce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka cewa duk wanda ya salla ta asubahi cikin jama'a man sallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tula'a ash-shams thumma qama wa salla rak'atayn kana ka ajri umratin aw hajjatin tamman hajjatuhu ko kana ka ajri hajjin aw mu'tamirin tamman hajjatuhu wa umratuhu cewa duk wanda ya sallar asuba cikin jami'i sannan ya zauna a inda yake yana ambaton Allah har rana ta fito to lina ladan wanda yayi haji ko umara kuma hajjin sa cikakkiya ko umarar sa cikakkiya abinda hadisin ya nuna saboda ruwayar Anas cewa man sallal ghadata fi jama'a wanda ya sallar asuba cikin jama'a saboda kaga mace idan tana gidanta da ƴaƴanta misali ta tashi da su ta tashe su suka yi sallah cikin jami'i yana da ƴaƴa mata su tashe su suka yi sallah cikin jami'i sannan suka ta zauna a wannan gurin da suka yi sallah din suke za ta shiga cikin wato za ta shiga cikin hadisin bayan an gama sallar ta zauna ta ambaton Allah har ranar ta fito ta daga sannan ta tashi ta yi raka'a biyu to tana da wannan ladan ba za a fitar da ita daga ciki ba idan muka dubi lafazin ruwayar Anas da yake cewa man sallal ghadata fi jama'a ko da ruwayar Abu Umama da yake fi masjidi jama'a ana dai nufin sallar jami'i ne da a ce an kaddara cewa a gurin ba masallaci matafiya ne sai suka tsaya suka yi jami'i suka zauna kuma inda suke za su shiga cikin wannan falalar ko da kuwa a gurin ba ginannen masallaci musalla ne misali suka samu sai suka yi a ciki za su shiga cikin wannan falalar insha Allah
na'am wannan tambayar kuma take cewa malam wanne ne yafi dacewa tsakanin yin sallar nafila bayan an koma gida ranar juma'a da kuma a masallaci
kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a gida yayi a masallaci sai dai yana cewa ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhizuha qubura annabi ya fifita mutum yayi sallolinsa na nafila a gida sama da yayi su a masallaci yace kada kuma yadda gidaddajinku kamar makabarta saboda ita makabarta ce ba a salloli a ciki ba a sallah a ciki shi yasa ce kada kuma yadda gidaddajinku kamar makabarta don haka ku rika sallolinku na nafila a cikin gidaddajinku saboda haka ya kamata mutane su rika yin wannan sunna din domin tana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ko ya umarni da hakan saboda haka in kai a masallacin yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi in kai a gida din ma yayi kuma wannan wata kila ba zai fi
na'am
wannan kuma tambayar tace mallam akwai lada ga wanda ke karanta alqur'ani amma bai san ma'anar abin da yake karantawa ba
insha Allah zai samu lada ba za a hana shi ba za a ce ba zai samu lada ba saboda annabi ya yi man qara'a harfan hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana والحسنة بعشر أمثالها ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يجي دو وندي كرنت حرفي ديه دغ لتافين الله تو ينادى لادا أكنسا كما أقول لادا ديه أنا لنكا شبوما شي بزنشي ألف لام ميم حرفي ديه بني ألف حرفيني لام حرفيني ميم حرفيجي saudaka annabi ce man qara'a saudaka wanda duk ya karanta ba za a ce ba zai samu wannan ladan ba wanda kuma ya san ma'anonin sa yayi aiki da ma'anonin sa kaga wannan shi ko yana da karin martaba da falala da daraja sama da wancan yana da wani ilimi da wancan baya da shi hal yastawi alladhina ya'lamuna wallazina la ya'lamun ubangiji ya kore daidaito tsakanin su saboda babu shakka wanda ya san ma'anar abin da yake karantawa yafi matsayi yafi daraja ya fi dacewa sama da wanda ya karanta bai san ma'ana abin da ya karanta ba
na'am sai tambayar Musa Yusuf yace mallam idan mutum yazo yin istikhara amma bai iya larabci ba ta yadda zai iya fadar bukatar sa shin zai iya yi da Hausa
to daman sai istikhara in kai sallah raka'a biyu sannan sai kai addu'a addu'a ce zaka yi bayan kai sallama ba a cikin sallah zaka yi ta bayan kai sallama sai ka daga hannu kai wannan addu'a din saboda in baka iya da in baka iya da larabci ba zaka iya da Hausa ba wannan ko da yaran da kake ji
na'am to ma sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyi rahama a yau sai dai kafin mu karkare shirin zamu ƙara karanto muku lambar wayar da za a iya aika mana da sakonnin tambayoyi kamar yanda aka saba wato 08 0857 9874 0807 0878 ko kuma a adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama @gmail.com ko kuma a shafin mu na zumunta wato Facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta www.rahamaradio.com haka a madadin Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lego da kuma wanda ya sada mu da ku wato Bashir Sarki Abdulkadir ni Shehu Bala Kabara nake cewa mu haɗu a wani shirin da yaddar Allah.